Kungiyar matasa Fulani ta Janda Jam ta buƙaci gwamnatin tarayya da su sake duba matsalolin makiyayan jihar Plateau da suka shafi ilimi da kiwo don magance su. Shugaban kungiyar Alhaji Sa'idu Mai Kano yace gwamnatin jihar Plateau bata cika alƙawuran da ta yi wa makiyayan jihar a lokacin da take yakin neman zaɓe ba.
Makarantun mu na nomadic inda akwai Fulani suna nan, amma yaran Fulanin mu ne irin wanda suka makaranta suka gama su suke koyar da su. Wayansu a biya su, wayansu kuma su sa kai kawai don kar a rasa ilimi. Cicocin da suke nomadic a Plateau tun zamanin mulkin soja ba a kara ko cita guda ɗaya ba. Da wanda fito da bindiga sai a kashe ka. Da wanda ya ce a bar ka karayu ba ka da ilimi, yaranka su zauna su zama bayi, duka me bambance su.
Me kake bukata wato ita wannan gwamnati na Simon Lalanta ya muku?
Ni ina kira ga federal government ta tsaya kai ta magance mana damuwar mu na Fulani a Plateau, kuma in za ta magance ta nada komiti.
Shugaban kungiyar matasan Fulani ta Jonde Jam Alhaji Sa'idu Mai Kano. A bangare guda kuwa Abdul Karim Bayero da ke zama tsohon shugaban matasan kungiyar Niyyati Allah ta kasa yace makiyaya a jihar Plateau sun amfana daga wannan gwamnati.
Mun tabbatar da abubuwa da yawa da gwamna mai girma gwamna ya ma al'umma mu na Fulani, musamman lokacin wannan crisis, lokacin sace-sacen shanun nan. Akwai Fulani da aka dauke masu dabbobi, mai girma gwamna ya taimaka masu da wayansu abubuwa ya da rage masu asara. Bayan haka ya empowering wayansu matasa a 17 local women a jihar Plateau, ya ba su shanu na kiwatawa wanda wannan kiwata an nuna masu yanda za su kiwata su samu riba. An gyaggyara makarantun nomadi kusan guda 9 a jihar Plateau. Kafin bari ta fahim samun bakon lalurai ya fara gwamna a jihar Plateau, babu jihar da take ake rigima a cikin ta kamar jihar Plateau duk Najeriya. Amma yanzu sun fiye zamanto sai dai mu ji ana yi a wayansu gurare. Babban zuman da muke yi da limamai da pastoci karkashin Reverend Yakubu Pam, muna iya mu shiga ko ina Fulani za su shiga, ko ina Biron za su shiga, ko ina ana zuman lafiya.
Na tambayi sakataren jam'iyyar APC a jihar Plateau Bashir Musa Sati ko me gwamnatin suke yi don duba matsalolin makiyayan a jihar Plateau.
Makarantun Fulani a yanzu haka suna nan, kuma wayansu su ma ana musu kwaskwarima, ana musu gyaran fuska. Misali ka tafi nan tafi gana, kashi 90 din yaran Fulani ne nan a kasar Basa. Babban abin takeici shine mutum ya fito ike ba a kula da su ba, ba a lura da su, wannan abu akwai kuskure babba a ciki.
Shi ma shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoma, kuma shugaban kan shiyar jihohin arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam, ya shawarci duk mai wata matsala da ya bi hanyar da ta dace wajen isar da kokinsa wa hukumomi.
Eh, mutum yana da wani damuwa ta cewa gwamnati ba su yi komai ba, ai akwai hanya da ake bi. Ai mun samu zaman lafiya, ai masu manoma sai su je gona su je su yi noma, masu kasuwanci su je su yi kasuwanci. To in mutum ya ce gwamnati bai mashi ba sai ya haushi kenan, ya je ya yi kashe-kashe ko ya yi abin da ba kyau, to wannan ba shi ne ke cikin darasi da an koya mana ba.
Shugaban kwamitin sasanta makiyaya da manoma, kuma shugaban kan shiyar jihohin arewacin Najeriya Reverend Yakubu Pam. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.